ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شابك وينكو جواتا المحرم جرم من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو دا دليه دو دا أربعين دا تقوس wanda ya daidai da biyu ga watan bakwai shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin Minhajul Muslim wannan shine karatun mu na ina karatun mu na 15 ko ina ne ba mu tashi aladillatul aqliya muna cikin bayanin imani da littattafan da Allah mai girma da daukaka ya saukar da su ga manzanni da annabawa ko wadai dalilai waɗanda suka zo a cikin alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke nuna Allah ta'ala ya bada umarni kuma Allah ya kwadaitar akan yin imani da littattafai da ya saukar da su ga annabawan shi. Umar ya ce aladillatu alaqaliya dalilai na hankali. Na farko malam ya ce da'ful insan raunin mutum yana nuna yana buƙatar littattafai waɗanda za su shiryar da shi zuwa ga wato sanin littafin Allah da bayanan da ke ciki wahtiyajuhu ila rabbihi da kuma bukato shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fi islahi jismihi a wurin gyara jikin shi wa ruhihi da kuma gyaran ran shi. Mutum na da bukata ya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a wurin me? A wurin gyara jikin shi da ran shi. Ya za ka gyara jikinka kana bukatar yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai ma bayani. Haka ba ranka yana bukatar yadda za a yi gyaruwa. Wannan bukatuwar tashi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya tsabi ta hukunta inzala kutubin sabgar da littattafai. Muna ganewa ko? Ta tabammanu ta shiri'ati su waɗannan littattafai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sabgar da su suna ɗauke ne da shari'o'i daban-daban wal qawanin da kuma dokoki al muhaqqiqa lil insani kamalatihi waɗanda suke cika ma mutum kamalashi kamalolin shi abubuwan shi na cika. Wannan dalili ne na hankali da yake nuna lallai babu makawa sai Allah ta'ala ya saukar da littattafai domin mutum ya samu shiriya ya san yadda za ya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan a hankali kenan. وما تتطلبه حياته الاولى والاخرى حياته الاولى والاخرى da kuma abinda rayuwoyin shi guda biyu suke bukatar shi suke nema su samu rayuwa ta duniya da kuma rayuwa ta lahira. Duniya da lahira ba yadda za a yi mutun ya samu dadin su samu farin cikin su dole sai ya ba Allah ko kuma babu hanyar da zakai ka ba Allah dole sai in ka bi sakon Allah akwai Allah kuma ba inda zakai ka sanin shi dole sai an karanta maka shi to kaga kenan hankali ya nuna dan adam yana da bukatar wato raunin shi ya bukaci Allah ta'ala ya saukar da littattafai ga annabawa waɗanda za su kira su zuwa gare shi abu na farko kenan nabi malam yace lamma kana al-aslu yayin da asli ya zamanto amma yawa lamma kana ar-rusul yayin da manzanni suka zamanto humul wasita su ne suke shiga tsakiya su ne jakadu kenan bayin Allah ta'ala al-khaliq zakanin Allah subhanahu wa ta'ala mahalici wa bayna ibadihi al-makhluqin da kuma tsakanin bayin Allah wadanda suke halittu su annabawa jakadu ne na Allah sai sa ake ce masa ar-rusul wadanda suke dauke da sakon Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga mutane domin mutane su san Allah su bauta mashi to yayin da manzanni suka zamanto haka wa kana ar-rusul ka ghairihim manzanni suka zamanto kamar wanin su suke min al-bashari daga cikin yan adam ya ishuna zamanan suna rayuwa wani lokaci thumma ya mutuna sannan kuma su rasu kamar yanda su ma mutane haka suke rayuwa kai lokacinka kuma ka zo ka wuce Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda ba mu sanya dawama ga wani mutum gabanin ka ba afa in mitta fa humul khalidun Allah ya ce shin idan ka rasu to su za su dawama kullu nafsin dha'iqatul maut ko wace rai da ta manzanni da ta annabawa da ta waliye da ta shahidai da ta kowa da kowa sai ta dandana mutuwa kowa sai ya mutu don haka annabawa suna rayuwa su ma kamar kowa na wani lokaci sa'annan su rasu fa law lam takur risalatuhum to in ba dan sakonnin su daga Allah subhanahu wata'ala ba qabban manatha kutubun khassa waɗansu littattafai na musamman sun riga sun kumshi waɗannan sakonnin nasu da suka zo da su daga wurin Allah la kanat tadhi'u bi mautihim da waɗannan sakonnin nasu sun kare da mutuwan manzannin ko ba haka ba to amma sai Allah ta'ala ya saukar masa da littafi rubutacce ana karanta shi a cikin shi akwai bayanin hukunce-hukuncen Allah ko to tunda akwai bayanin hukunce-hukuncen Allah kaga ko da sun rasu za a ci gaba da karanta waɗannan hukunce-hukuncen wa yabqa an-nasu ba'dahum bila risalatin wala wasita inda a ce kawai su kadai suke zuwa da sakon na baka babu littafi tare da su to da mutane bayan su shikenan sai su ci gaba da rayuwa ba manzanci wala wasita kuma babu shiga tsakiya tsakanin su da Allah subhanahu wataala fa yadhi'u al-gharad al-asli manufa ta asli sai ta lalace min al-wahyi wa risala na wahyi da manzanci manufa shine a gaya muku sakon Allah ku rike to kuma dan adam mutum ne mai mantuwa ya ma mance bukatun ran shi balle wani abu wanda ce mai ne aka sai yayi shi bukatar ranka ma wani lokaci sai ka mance da ita ko ba haka ba ko ballanta na aikin ibada wanda sa kai ne sa kanka ne kake yi saboda mi ka samu ka tsira duniya da lahira to idan aka ce wannan sako na annabawa da manzanni babu shi sun riga sun gai kana yin rige da abinda suka gai to kana ga littafin fa ga alkur'anin tare da mu fa amma yadda muke shiga daji wani lokaci sai an taro mu sai an maido mu bisa hanya yadda muke kaucewa ga littafin kullun sai mun karanta kullun sai mun ji wa'azi kai shi kullun sai mun yi fadakarwa kanshi amma kuma duk da haka nan da yawa daga cikin hukunce-hukuncen shi watsi muke da su uballantana a ce babu shi dada annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ya karanta mu shi ya koma ga Allah shikenan kawai sai dai mai taji ana cewa ya ce an ce kaza an ce kaza an ce kaza ya zama ya rikewa an ce kaza an ce kaza to kaga kenan wannan yake nuna cewa labudda dole ne babu makawa a ce akwai mi akwai littafin Allah subhanahu wataala tare da mu wanda in mun manta sai ya tunatar da mu in mun gafala sai ya fadakar da mu in mun shiga daji sai ya maido mu bisa hanya fa kanat hadhihi halan to sai wannan ta zamanto hali ce taqtadi wadda take hukunta inzal al-kutub al-ilahiyya sabkad da littattafai na Allah subhanahu wataala bila shakkin wala raibin ba tare da kokonto ba kuma ba tare da shakku ba wannan ma hankali ya nuna haka kenan na uku idza lam yakun ar-rasul da'i ila Allah ta'ala idan manzo wanda yake kira ya zuwa ga Allah subhanahu wataala bai kasance ba yahmilu kitaban min indi rabbih yana dauke da wani littafi daga wurin Allah mahaliccin shi fi tashri' a cikin wannan littafin akwai shari'a wal hidayatu akwai wato akwai shari'a akwai kuma shari'a wal khairu akwai alkhairi sahula 'alan nasi takdhibuhu kariya ta shiga mutane zai yi sauki wa inkaru risalatihi da kuma kin yarda da manzancin shi duk zai yi sauki ga mutane amma ga wani littafi yana karanta doka Allah cikin shi kaga wato ƙayyata shi da kuma kin yarda da jayayya da manzancin shi sai sauki ko sai wahala tun daga littafin in yace sai ya karanta in ka ce ina littafin ya gwada maka kuma kai ka san da ganin wannan littafin ba shi ya tsara shi ba ba shi ya rubuta shi ba ba daga wurin shi yake ba ba kagowar shi bace a sabkakken littafi ne daga wurin Allah amma an babu littafi ba me yasa mutum zai cewa kaza ne a ce mai ina hujja ce a haka dai ake yi amma da ka gwadi ko ka karanta sai ka ai shiru tunda Allah ya ce ya zame amma an kace Allah ya ce haka ce ina hujja ta haka ne yana faɗi baka rike abin da ake faɗin ba dalilin a shikenan kaga sai a ce ma ba da gaske bane da gaske ne da mun ji malamai na faɗi wa kanat hadhihi ita ma wannan sai ta zamanto halan wani hali ne taqtadi ko taqdi bi inzal al-kutub al-ilahiyya tana hukunta saukar da littattafai na Allah subhanahu wataala li qamati al-hujjati 'ala an-nas domin tsayar da hujja akan mutane to waɗannan su ne kaɗan daga cikin dalilai na hankali waɗanda suke hukunta dole ne Allah ta'ala ya saukar da littattafai ga annabawa da manzanni saboda su zamanto tunatarwa gare mu liyunzira man kana hayyan لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون لتكون من المنذرين لو من كزمانتو daga cikin masu gargadi wadanda suke kiran mutane zuwa ga Allah subhanahu wataala zuwa ga ikon Allah da kadaita Allah da bauta domin ka kira mutane zuwa ga abin da zai sa su samu aljanna in sun ba Allah in sun kibin Allah kuma to lalle wannan abin kin Allah da suka bi ba su ba Allah subhanahu wataala ba zai kai su wutar jahannama Allah ya kiyaye amin yana hankali ya nuna babu makawa sai Allah ta'ala ya saukar da mi sai ya saukar da littafi Allah ya samu dace to wannan jumlar littattafan da Allah ya saukar da su ne ake magana dole mutum ya yi imani da su ba za ka yi imani da alqur'ani ba sai ka yi imani da su ba za ka zamanto mai imani da alqur'ani ba sai ka zamanto mai imani da linjila da attaura da zabura da sufi ibrahim wa musa da ma littattafan da Allah bai gaye su ba ya ce ya saukar da su ga annaba dukka ba da gaskiya da su gaba daya sa'annan zaka zamantowa mai imani da Allah da manzon Allah da kuma alqur'ani mai girma Allah ya samu dace amin to sai malam yace al-faslus sabi' fasali na bakwai الإيمان بالقرآن الكريم إيمان دا القرآن ميجرما القرآن ميجرما yana cikin littattafan da Allah ya saukar da su shine karshen littattafi da Allah ta'ala ya saukar da su ga manzanni da annaba ko shine karshen sabka to malam ya ware mai fasali saboda shine babban su shine mafi daukakar su shine mafi girman su shi yasa malam ya ware mashi mai ya ware mashi fasali daban dan ya bayyana ma irin matsayi da daukaka da ke ga alqur'ani mai girma malam yace yu'minul muslimu to me yana ba da gaskiya bi anna alqur'anal karima da cewa lalle alqur'ani mai girma kitabullahi littafin Allah ne anzalahu ala khayri khalqi Allah ya saukar da shi a bisafiyayyen halittar shi sallallahu alaihi wa sallam wa afdali anbiya'ihi wa rusulihi ya saukar da shi a bisa mafificin annabawan shi da manzannin shi nabiyina annabinmu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Muhammad tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi amin to Allah ya saukar mashi da alqur'ani mai girma duk musulmi ya yarda da wannan amma bai yarda ba to yarda in ya sani haka ake yi in bai sani ba to haka ake yi kuma kama unzila ghayruhu kama yanda aka sabkar da wani shi min alkutubi daga littattafai ala man sabaqa min ar-rusul akan wanda ya riga daga cikin manzanni to haka shi ma Allah ya sabkar da alqur'ani a gare shi wa annahu kuma wajibi ne musulmi yayi imani cewa nasakha bi ahkamihi shi qur'ani ya gogi ya shafi ya soke da hukunce shi sa'ir al-ahkam duk hukunce baki daya duk hukuncen da suke cikin addinin musulunci asli Allah ta'ala ya saukar da su ga annabawa da manzanni to al-qur'ani di ya soke su بالكتب السماوية السابقة أجكل التتفاي دا الله يسوكت دا سوى دا نسكة باتزوها القرآن مي جلما كما ختم برسالة صاحبه كما يند الله تعالى يتكى دا منزن تمي القرآن كل رسالة سابقة كسالفة دكا وتساقو ودى تقباتها القرآن مي جلما duk wani manzanci da ya gabaci alqur'ani mai girma to da shi Allah subhanahu wataala ya ainihi dakatar da ya cika manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wancan ya kare kinan yana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dakatar da addinin duk wani annabi da yazo da shi kuma daga Allah yazo da shi kuma annaban gaskiya ne addinin ma gaskiya ne amma zuwa alqur'ani zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dakatar da shi mana an tsaya da aiki da shi shikenan gama wakka lafiya tsirar ka duniya da lahira shine ka aje wannan ka rike sabon da manzo Allah zo da shi wa annahu cewa lalle shi alqur'ani alkitabu shamilu shine littafi wanda yake matattari wanda ya tattaro li'azami tashri'in ga mafi girman shari'a rabbani shari'a ta Allah subhanahu wa ta'ala takaffala munziluhu mai saukar da shi ya lamunci yayi alkawari man akhadha bihi cewa duk wanda ya riko da alqur'ani Allah yayi alkawari an yas'ada fil hayatayn cewa zai samu farin ciki zai samu jin dadi da walwala a cikin rayuwa guda biyu ta duniya da ta lahira wannan garanti ne Allah subhanahu wataala yayi alkawari ne Allah subhanahu wataala nauyi ne Allah ya dauka cewa duk wanda ya riko da alqur'ani mai girma to ubangiji Allah subhanahu wataala ya lamunci zai bashi rayuwar duniya mai kyau kuma a lahira zai bashi rayuwa mafi dadi wa tawa'ada kuma Allah ta'ala ya tsoratar man a'rada wanda kauda kanshi anhu daga alqur'ani فلم ياخذ به بيلق ودشي با بالشقاوه دتاب وفي الدارين اسكن جداجي غدا بي اسكن جدان دنيا ده لاهره muna ganewa ko duk wanda ya bijire mu alqur'ani ya kaurace mashi ya nisance shi baya karanta shi bai aiki da dokokin shi bai kula da karatun shi ba bai kula da sauraron shi ba abin da ya sha mai kai da shi to Allah ta'ala ya tsoratar da shi cewa zai gama shi da wahala da tashin hankali da bala'i duniya da kuma lahira me yasa saboda yaki mai don hankalin shi wurin alqur'ani mai girma wa annahu alkitabu alwahid kuma muslimi yana ba da gaskiya da cewa alqur'ani shine littafi daya makadaici alladhi dhamina Allah salamatahu wanda Allah subhanahu wataala ya amince mashi salamatahu kubuta shi Allah ya garanti Allah ya tabbatar da cewa alqur'ani ba zai lalace ba alqur'ani ba za a bata shi ba ko ka bata sai an gane ka bata shi minan naqs daga ragewa Allah ya lamunce mu alqur'ani ya tsira ya kubuta daga a rage shi ba za a rage shi ba in ka ga ragowa cikin alqur'ani kuma an bar ta ga tanan tana yawo to ragowa ce wanda haka Allah ya saukar da alqur'ani akwai alqur'ani da zaka dauka wani da ragowa ne da ƙari akwai Qur'anin da zaka dauka kaga an ce sari'u kawai akwai wanda zaka gani wa kaga an rage wa wani wuri kuma yana nan akwai Qur'anin da zaka dauka wa man yatawalla fa inna Allaha al-ghaniyyul hamid wani kuma sai ka fa inna Allaha huwa kaga huwa babu ita a wani wuri kuma ga ta nan to wannan ragin da aka yi ragi ne na ainihin mu'jiza haka yake dama ka same cikin wata riwaya ka samu kari wa ziyada ko kuma kari da za a yi duk wanda ya kara to sai an gane shi wanda ya kara kalma kai harafi baki dai in ka kara sai Allah ta'ala ya tona maka shi domin littafi ne wanda ba a taba shi ko tafsiri za a yi to sai da kawo ayoyin a fassara in kuma tafsiri za a yi gajeren tafsiri da za ka ana sa ayat tsakanin mi baka guda biyu tsakanin kibiya guda biyu gaba sai a fassara ayan sai dai an ware sai an bambanta cewa ga Qur'anin nan kuma fassara ce bayanin ma'anan Qur'anin ne kada ka babu kari ba rage Allah subhanahu wataala ya gama alqur'ani da sojoji da runduna mai karfi waɗanda ba dare ba rana suna hana idanunsu kwana suna hana idanunsu jin daɗi suna hana jikinsu walwala sun yi watsi da daɗin duniya ba abin da ake ba su amma kuma dare da rana ba su da wani aiki sai mi sai karatun Qur'ani ba wani abu wanda mutum ke ba su ba wani wuri da ya ɗauki nauyinsu a rayuwa ma sun yi kowashin wahala amma kuma daɗin wannan wahala suke shi ko ba haka ba daga mutunan da ya dade yana wannan aikin shekara da shekaru ko gidan kanshi ba ya da rabe yake wani wuri da wani ɗan ɗaki guda ba mai taba damuwa ba cewa kai aikin nan ba ba za a kare lafiya shi ba bari in rabu da shi bari in je in nemi wani aiki ba zai faɗi haka nan ba ya haƙura yana ganin kuma ga duniyan nan yadda kowa ke neman ta shi ma yana iya neman ta amma zai haƙura yana kallon ku ya yarda da Allah ya baku ya samu Allah sa wata rana ku tausaya ku ce mai ga wani abu ya yarda da hakan shi dai zai riƙe alƙur'ani saboda alƙawarin Allah ya tabbata Allah ya gama matsara alƙur'ani mai girma da tsaron shi amma kuma mi da wahalar rayuwar duniya kuma ba su taɓa damuwa ba to wannan dai yana daga cikin girman ikon Allah Allah ta'ala ya tsare alqur'ani mai girma babu ƙari ba rage wa min at-tabdili kuma Allah ta'ala yayi ma alqur'ani garantin kubutar shi daga canzawa ba za a canza shi ba wa taghyiri ko kuma a hurhura shi ba kuma inda aka yi masauran littattafai alqurani ba a mashi hakan kowa ne ne kai baka wuce kai kuskure cikin qurani ba a ci gyaran ka ba ko rubuta shi kai ko ga allo ka rubuta shi ko ga tabulo ka rubuta shi baka wuce kai kuskure ba kuma kuskure na an gani ba a kyalika ce tunda malam ne ba za a kyalika tana yiwa wani karatun ne na zama a'a kaje ka ga yadda ake shatsabe alluna an ana darasu yadda ake soke karatu yadda ake cewa nan ba daidai ba ne kaje ga mutum ya rubuta alqur'ani ya mika wa malamai su diba yadda ake gwadin gyaran shi da bannan shi da inda ya rubuta ba daidai ba da wasalin da ya ba daidai ba a diba ka gani kuma malaman nan da Allah ya sa su yi tsaron qur'ani za ka galibi ba su iya larabci ba a ka san wanda ya yi larabci shi ya san wasalin ƙasa me yasa aka yi na sama me yasa aka yi me yasa aka yi rufa'a to ba su iya ba amma kuma kai ba za ka yi rubuta ƙur'anin ba sai da ka yi larabcin in dai ba karatun kai ba za ka iya ba su kuma ba su iya larabcin ba sai su rubuta kuma da ikon Allah mutum da ya rubuta ƙur'ani aya 6000 da wani abu dan ka ci gyara 100 wurin shi ai ba wani abu bane dubu ba aya dubu ba ɗaya ba dubu har so 6 to dan ka mai gyara 100 mi kai kuma shi ba masanin larabci bane kawai masanin tsagwaron qur'anin ne ya haddace shi da wasalin ne kaga wannan wata baiwa ce girma ce duk wanda Allah ya ba alqur'ani ya ji dadi ya gode ma Allah ya san cewa Allah ya ba shi abin da bai ba kowa ba amma akwai wahala amma wahalar dadi ce wurin Allah makarancin Qur'ani ya fi kowa daraja wurin Allah khairu kumman ta'allama alqur'ana wa 'allamahu sai yanku shine wanda ya koyi Qur'ani kuma yake koyar da shi saboda haka babu wanda albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu shine mai alqur'anin kuma kai ma ka zo kai koyi da shi ka haddace to zaka samu gurgurdan darajar alqur'ani mai girma gurgurdan darajar da Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za dan kyawuto maka a baka matukar dai kana kiyaye alqur'ani kana kiyaye alhurma da darajar alqur'ani kana daraja alqur'anin mai girma kana daraja hukunce hukuncen da ke cikin alqur'ani mai girma Allah ya sa mu dace amin wa baqa'uhu kuma Allah ta'ala ya lamunci tsayawa alqur'ani wanzuwa qur'ani hatta yarfa'uhu ilayhi har sai Allah ya dauke shi zuwa gare shi qur'ani zai tsayawa tare da mu akwai lokacin da Allah zai dauke shi inda akhiri ajali hadhihi alhaya a wurin karshen ajalin wannan rayuwar wannan rayuwa idan ajalin ta yazo rayuwar duniya ita kanta duniya mutuwa za ta yi to akwai lokacin da Allah ta'ala ba qur'ani Allah zai dauke ba masu shi Allah zai dauke ba yanzu makarantan qur'anin da aka yi da ba a yin su yanzu ba za a kara maimaita su ba sun wuce makarantan qur'ani waɗanda aka yi shekarun baya 20 baya da suka yi ba a samun irin su yanzu ko me za a yi sun riga sun wuce akwai makaranta yanzu amma ba irin su bane mutanen da in ya fara karatu malam ko qur'ani zai sauke ba ya faduwa an yi daya an yi biyu an yi uku an yi hudu an yi biyar an hakura an sallama mashi masu kokarin in ka kama karatu su kama ka irin su da sun kama sai mutum ya ce bare je ya dawo sai ya kwarari sun kare sai ya dawo saboda saurare ne za ka yi ta yi ba a faduwa to irin su Allah zai tsanki daukewa in sun wuce kuma masu dan bi masu wurin kokarin haddadin su ma Allah ya dauke su sai an waye gari babu makarantan qur'ani to kaga in ba makarantan qur'ani ina qur'ani yake babu shiga yana amma ba wanda ya karatu shi sai an yi wani lokaci ka taho kana yawo kana da Allah zai koya ma Qur'ani babu don da Allah ba wanda ya karatu gaskiya ba mai ya kuma na karatun Qur'ani kai ne ma kake da dan imanin ka zo a gwada maka su ba su iya ba kuma ba ruwan su sun riga sun wuce wurin kai ma sai dai ga gaji da yawon kameda Allah ya kiyaye haka shi Qur'anin yana nan amma wani lokaci ne zai samu mutane na rabkana na shagala sai an samu wanda bai iya karatun shi ba wadalika lil adillati al aqliyati wan naqliya athani athaliya bayanin cewa haka alqurani yake kuma musulmi dole imani da alqurani saboda dalilai waɗanda za su zo na hankali da kuma dalilai waɗanda suke cikin alqurani al adillati al naqliya dalilai na cirowa cikin qurani na farko malai yace ikhbaru ta'ala bidzalika bada labarin Allah subhanahu wa ta'ala da haka fi qawliya cikin maganar shi tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi wanda ya saukar da alqur'ani ga bawan shi albarkar shi ta cika ta tabbata ta yawaita cikin bayin shi liyakuna lil'alamin nadhira domin ya zamanto mai gargadi ga talikai gaba ɗaya shi yasa Allah ya saukar mishi da alqur'ani shi kaga manufa alqur'ani shine zamanto gargadi zaman tuwa a zitinatarwa ga bayan Allah yinsa Allah ya saukar da shi ka kaga na Allah ya ce nazzala al-furqana ya saukar da al-furqan suna ne na alqur'ani mai girma suna ne daga cikin sunayen alqur'ani ana ce mai al-furqan ana ce mai al-qur'an ana ce mai al-kitab sunayen shi wa fi qawlihi haka ma ba da labarin da Allah ya a cikin magana shi da ya ce nahnu naqussu alayka ahsanal qasas mu muke karanta maka mafi kyawun labarai labaran annabawa da manzanni da labaran al'ummomi da garuruwa da kasashe duk qur'ani ya ba da labarin shi to labarai ne waɗanda suke mafi kyawu mu muke karanta maka su bima auhayna ilayka saboda wahayin da muka yi zuwa gare ka hadha alqur'ana wahayin wannan alqur'anin da muka yi zuwa gare ka wa in kunta min qablihi lamina alghafilin lalle ka kasance gabanin Allah ya saukar maka da alqur'ani lalle daga cikin waɗanda suke ba su san qur'anin ba ma'ana an yi wani lokaci wanda baka san qur'ani ba ba kunta tadri mal kitab baka kasance ka san alqur'ani me alqur'ani baka sani kuma za Allah ya ce faqad labithtu fikum umran min qabli na zanna a cikin ku shekaru masu yawa gabanin qur'ani ban karanta muku ba law sha Allah ma talawtu alaikum wala adrakum bi da Allah ya gada ma da ban karanta muku qur'ani ba da ban sanar da ku shi ba domin na zanna cikin ku gabanin sauka alqur'ani shekaru masu yawa an ce manzo Allah ya zanna shekaru 40 sannan Allah ya saukar mai da ni alqur'ani kaga gabanin ya sauka ba karanta musu qur'ani ke amma manzo Allah yana da halaye masu kyau yana da kamun kai yana da kamewa yana da hakuri yana da gudun duniya duk wani abu wanda baya da kyau ba a samu manzo Allah da shi ba amma dai bai karanta qur'ani sai bayan shekaru 40 ko daidai ko ba kadan Allah ya saukar mishi da alqur'ani sannan ya fara karanta ma mutane qur'ani saboda an yi wani lokaci annabi alaihi salatu wassalam bai karanta qur'ani to ma Allah bai bashi umarni ya karanta ba kuma Allah bai bashi umarni ya kira mutane zuwa ga Allah ba amma dai shi yana kaurace ma mutane yana nisanta su yana riko da dabi'u da halaye da ayyuka na kwarai wa fi qawli azza wa jalla haka ma cikin magana Allah ta'ala inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah wa la takul lilkha'inina khasima Allah ya ce lalle mu mun saukar da wannan littafi zuwa gare ka bilhaqqi da gaskiya litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah domin kai hukunci da wannan littafin tsakanin mutane saboda abinda Allah ya gwada maka a cikin littafin wala ta kullil kha'inina khasima kada ka zamanto mai bada kariya ga maha'inta macuta mayaudara duk wani mutum da yake maha'inci ne macuci ne dan damfara ne to kakka zaman to mai bashi kariya kakka zaman to kana kare shi akan ha'inci da cuta da yake yawa bai da gaskiya yayi ha'inci yayi cin amana yayi yaudara yayi damfara to kai hukunci da cewa bai da gaskiya amma kakka kare shi bashi kariya saban Allah ne to ma Allah ta'ala bai son cin amana bai son yaudara to kaga nan ma Allah ta'ala ya ce lalle mu mun saukar da littafi zuwa gare ka wa fi qawlihi haka ma cikin magana Allah ta'ala ya lal kitabi qad ja'akum rasuluna ya kuma abuta littafi lalle manzon mu ya zo muku yubayyinu lakum kaseeran yana bayyana muku abubuwa masu yawa mimma kuntum tukhfuna min alkitabi daga abinda kuka kasance kuna boyewa na littafi wa ya'fu an kaseer kuma yana yafewa ma daga abubuwa daiwa qad ja'akum min allahi nurun lalle wani haske ya zo muku daga Allah shine mi qur'ani ko manzo Allah wa kitabun mubin kuma wani littafi wanda yake mai bayanin abubuwa dalla dalla shi ma ya zo muku daga Allah ya dibihi Allah shi wannan littafin da shine Allah yake shiryar da manittaba'a ridwanahu wanda ya bi yardan Allah subhanahu wataala Allah zai shiryar da shi subulus salam hanyoyin aminci hanyoyin zaman lafiya hanyoyin kwanciyar hankali wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi'izni kuma da wannan littafin ne Allah zai fitar da su daga dufai zuwa haske da iznin Allah ta'ala wa yahdihim kuma da littafin ne Allah zai shiryar da su dai karo na biyu ya tabbatar da su su tabbata akan shari'a ila siratin mustaqim ya zuwa hanya Allah subhanahu wataala mai kakkiya kaga Allah ya ce qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin nan ma Allah ya bada labari game da saukarwar alqur'ani mai girma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi qawli haka ma cikin bara Allah ta'ala فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى wanda yabi shari'ata shine alqur'ani mai girma fala yadhillu to baya bacewa wala yashqa kuma baya tabewa ba zai bace ba a duniya ba zai sha wahala ba haka ma ranar lahira ba zai bacewa ba kuma ba zai sha wahala ba Abdullahi da Abbas sai ce Allah ya lamince ga dukkan wanda ya ba alqur'ani ba zai bace a duniya ba ba zai sha wahala ranar lahira ba to ma alqur'ani littafin shari'a ne hudallil muttaqin shari'a ne ga masu tsoron Allah da ya Allah ce ya dibihi Allah da shi Allah yake shiryarwa wa ya dimi ila siratil mustaqim da littafin ne yake shiryar da mutane zuwa ga hanya mai kakkiya to da haka duk wanda ya ba alqur'ani mai girma yayi riko da shi yayi imani da shi yana aiki da hukuncin hukuncin alqur'ani mai girma to ba zai bace ba a duniya haka ba ranar lahira ba zai bace ba haka ba ba zai sha wahala a duniya ba kuma ba zai sha wahala ranar lahira ba wa man a'rada an dhikri duk wanda ya kauda kai ya bijire ya kememe daga littafi na da hukunci na da tunatarwa ta shine alqur'anin dai kuma Allah ta'ala ce na nazzalna dhikra fa inna lahu ma'ishatan banka lalle yana da rayuwa mai kunci ana rayuwa mai kunci ta tabbata gare shi koda yana jin dadi koda yana abin da yake so yana samun duk abin da yake so yana da makami yana da wadata amma bai bin alqur'ani amma bai aiki da alqur'ani bai sauraron alqur'ani bai koyi karatun shi ba bai karantawa ba abin da ya hada shi da alqur'ani ya kauda kai daga barin alqur'ani dungurungun din shi Allah ya ce wallahi rayuwar shi ba mai dadi bace yana cikin wahala sadaka rayuwa mai kyau koda baka da kosisi koda baka da kodala koda baka da matsayin komi koda baka da abinci abinci na baka wahala amma ka ba da gaskiya da alqur'ani to kai ne mai rayuwa mai dadi rayuwa mai dadi ma wani da shine bin Allah duk wanda yake bin Allah yana cikin rayuwa mai dadi Allah ya ce man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba duk wanda ya aiki mai kyau namiji ko mace alhali yana da imani Allah ya ce tabbas sai mun rayar da shi rayuwa mai dadi kaji duniya da lahira sai ka samu rayuwa mai dadi. Ita rayuwa mai dadi ba wai dole sai an samu kudi ba. Kudi abun so ne. Kuma suna biyan bukata. Kuma da su Allah ta'ala ya ce anfiqu jahidu bi amwalikum. Allah na ta magana cewa ku sa kudinku. Kaga sai da kudi ne za a jihadi, sai da kudi za a ciyarwa. Sai da kudi za a gina makaranta, a gina masallaci. Sai da kudi za a zakka. Sai da kudi za a taya aikin hajji. Kudi suna da ranar su. Ta addini ma suna da. To haka ma ta rayuwar duniya sai da su. To amma abinda ke gaba gare su shine imani da Allah. Kowa na so ya samu rayuwa mai dadi irin ta duniya wanda za ka ci ka sha ba yunwa ba kishirwa ba tunani ba bacin rai ba damuwa. Kowa yana son ya samu irin wannan rayuwa. To amma ba ita bace gaba ba. Ita daga baya take zuwa. Mai muhimmanci shine ka samu imani da Allah, ka gane addinin Allah, kana bauta ma Allah da ilimi. Wannan ita ce rayuwa mai dadi. In ya so Allah subhanahu wataala ya baka abin da kake so, ya baka kudi, ya baka makami, ya baka matsayi, ya baka daukaka, ya biya ma bukatu, wannan da abu ne na baya. Muna ganewa ko? Kan mutum ya sa rayuwar duniya dan ba shi addini sauki gare sai ka same shi. Amma ita rayuwa mai dadi da kake nema ba lalle bane ka same ta. Amma shi addini ga yanan birjik, ga yanan baja-baja arha da sauki da rango mai kyauta, in ji Bahaushe kyauta ruwan Allah sai ka same shi. Kyauta an kana so ka gyaru ka zama mutunan kwarai, nan da nan ni ga malamai nan da ka zo gonarin sai su tagwada ma Allah. Shi tara ka da Allah da annabi da alkur'ani. Shi ko da labaru. Kyauta ruwan Allah za su maka. Kaga ka samu addini, ka samu imani, ka gane Allah, amma duniya fa. Sai ka yi hurhura, sai ka kode, kana ta nema, kana ta cizon lebanka, kana cizon baki, ta ki samuwa. Amma imani nan da sati guda sai ka same shi. Kyauta, kawai kaga ka zama kaman mai mutunan kwarai bawan Allah na kirki. Amma duniya sai yaushe ake ta neman ta. Amma duk da haka nan ba cewa kai kakka nema ba, cewa kai a'a ka kure da ita ka yi watsi da ita ba. Ita ma an an same ta tana da ranar ta. Yawa. In dai ka neme ta da manufa mai kyau. To in ba haka ba, duk abin da ka samu a rayuwar duniya in dai baka bi Allah ba, to kana cikin wahala. Domin wannan dadi ne mai karewa. Mutum nawa ya ji dadi, dadin shi ya kare. Mutum nawa ya samu daukaka, daukakar ta kare. Akwai mutumin da aka baka labarin shi shekarun baya yadda ya rayu. Sai ka tausaya. Sai kana ganin ba komi ba ne. Amma wasu shekaru can komi ne wannan shi ake yi. Yanzu ga kai baka ma san ko wane ne ba. To ita duniya ana samun ta a rasa. Kuma ba a komi. In an rasa ta ba wani abu zai ba. Amma kaga imani in ka rasa shi kai asara. Allah ya kiyaye. Amin. Wa nahshuruhu yawmal qiyamati ya'ma. Allah ya ce kuma za mu tada shi ranar alkiyama yana makahu. Kaman kana fi hadhi a'ma wa fil akhirati a'ma wa dallu sabila. Duk wanda ya kasance a duniya makahu ne bai ganin gaskiya. To ranar lahira ma haka zai tashi makahu. Wa dallu sabila, kuma Allah ya ce sai ya ma kowa bace ma hanya. Bai san hanyar masallaci ba, bai san hanyar makaranta ba, bai san hanyar ziyarar marasa lafiya, bai san hanyar sadar da zumunci ba. Duk wani abin kwarai bai sani ba. To haka ranar lahira ma Allah ta'ala ba zai gwada mashi hanyar mi ba, hanya zuwa aljanna ba. Allah ya kiyaye.
Amin.
Da haka nan ma Allah ta'ala ya bayyana mana girma da muhimmancin alkur'ani mai girma da kuma wajibi da mutum yarda da shi, ya kara imani da shi. Wa fi qawlihi azza wa jalla, haka ma cikin magana Allah subhanahu wataala da ya ce wa innahu lakitabun aziz. Allah ya ce lalle alkur'ani lalle littafi ne wanda yake gagarare mabuwayi, wanda ya fi karfin kowa, ya rinjayi kowa. La ya'tihi al-batil banna ba ta je mashi ko ƙarya min bayne dai gaba gare shi, wala min khalfihi ko ta bayi shi. Kafin zuwan shi banna ba za ta zo ba, bayan zuwan shi ma haka nan. A yanzu misali yanzu ai bayan shi ne, ya riga ya cika ya sauka, Allah ya saukar da shi shekara 1000 da wani abu da suka wuce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To babu wanda sai ya bata shi, ko ma anaka bata sai bayan Allah na kwarai sun gaya ma cewa ba daidai kake ba. Ballantana lafazin ballantana karatun tsagware shi. Tanzilun Al-Qur'ani littafi ne sabkake min hakimin hamid, daga Allah subhanahu wa ta'ala mai hikima wanda ake yabo, wanda ake gode ma. To shi ya saukar da shi. To kaga nan ma Allah ta'ala ya bayanin saukar Al-Qur'ani mai girma saboda mu kara imanin mu da shi. Wa bi qawlihi subhanahu wa ta'ala, haka ma cikin maganan Allah mai girma da daukaka, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun, lalle mu mune muka saukar da Al-Qur'ani. Adh-dhikra, Qur'ani zikiri ne saboda yana tunatar da kai. Yawwa, yana tunatar da kai in kamanta. Yawwa, to ga hukuncin, ga yadda abin yake tun da kamanci. Sai sa Allah ya kira shi da sunan zikiru. Wa inna lahu, kuma lalle mu ga Al-Qur'ani lahafizun, masu tsare shi ne. Allah ya tsare shi da ikon shi. Shi yasa kana taba shi masa ne sai su ce a ba daidai kai ba. Allah kara mana imani. Na biyu, ikhbaru rasulihi sallallahu alaihi wasallam al-munazzali alayhi, bada labarin manzon shi wanda shi aka saukan ma Al-Qur'ani sallallahu alaihi wasallam, fi qawlihi, a cikin magana Annabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitul kitaba wa mithluhu ma'ahu. Ku saurara jama'a, lalle ni an bani littafi kuma an bani irin shi tare da shi. Ko ba haka ba? An ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani kuma an ba shi irin Qur'ani tare da Qur'ani. Ma'ana bayanin Qur'ani an ba shi tare da mi? Al-Qur'ani mai girma. Kuma Al-Qur'ani hukunce-hukunce yake gaya ma a dunkule. Saboda mi manzo Allah ya bayyana ma me ake nufi da wannan dunkulewar da aka yi. Ko ba haka ba? Shine imani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, kamar yanda Allah yake gaya mana, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma. Kitabu da mai hikima daban, littafi da mai hikima daban, kuma Allah yace dai yana koya musu. Kuma Allah yace wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikma, Allah ya sabka maka da littafi kuma ya sabka maka da mai. Kaga abubuwa ne guda biyu. Haraka Qur'ani shine ga yanan muna gani, sunna kuma ita ce gata nan ita ma muna gani. Ita ce bayanin Al-Qur'anin mai girma, kamar yadda Imam Shafi'i ya karwaito ya ce, wato dukkan malaman da na sani sun fassara al-hikma da sunna. Haka Imam Shafi'i da ɗanɗan mutum ne, yau shekara 1000 ke gare shi da 247 da rasuwa. Shekara ta 201 ya rasu. To da hudu kai, ku kaga kenan ya daidai a duniya, kuma shi ma ya ji a wurin wa? A wurin malamai. Da haka kenan Al-Qur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi ga manzon Allah, kuma ya saukan mai da bayanin Al-Qur'anin. Wa fi qawlihi, haka ma cikin magana Annabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu, fiyayyanku shine wanda ya koyi Qur'ani kuma yake koyar da shi. Wa fi qawli la hasada illa fi ithnatayn, babu fatan ka samu wani abu irin na mutum sai dai in abu guda biyu ne. Duk abin da zaka gani mutum na cikin shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce bai kamata a matsayinka na musulmi ka zanki fatan ka zama irin shi ba, in dai ba biyu bane. Na farko, rajulin atahu Allahu alquran, in kaga mutum Allah ya bashi alqurani, fa huwa yatluhu ana al-layli wa ana an-nahar, yana karatun shi lokutan rana da lokutan dare, kowane lokaci yana ta karanta shi, yana bin shi, yana aiki da shi. To sai ka ce kai ni ma Allah ya bani Qur'ani irin na wannan bawan Allah, kuma in zanki yadda yake. Wa rajulun, da kuma mutunan da atahu Allahu malan, Allah ya bashi dukiya, wa wa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar, yana ainihi ciyar da dukiyar nan da Allah ya bashi lokutan rana da lokutan dare, kowane lokaci aikin kenan. Dare da rana Allah ya bashi dukiya, to kullum aikin da yake da ita kenan, ciyar da ita yake, bada ta yake, aikin alheri yake ta yi da ita. sai kace ka ni ma Allah ya bani kudi irin na wani koda baka yi baka samu kuma Allah ya san zuciyarka in ka samu yi za kai to Allah ta'ala zai baka irin ladar da ya ba wannan haka in ka ga mutum mugu mutunan banza da dukiya yana masha da ita yana abin da ya ga dama da ita kai ma kace in ka samu gaskiya sai ma ka wuce shi to duk tare kuke da shi Zanabin da ya samu kai ma sai ka same shi Allah ya kiyaye wa kaulihi da magana annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min al anbiya nabiyyun babu wani annabi daga cikin annaba ba illa wa qad utiya min al ayati fa ce sai da aka bashi daga cikin ayoyi ma mithlahu amana alaihi al bashar wanda mutane suka yi imani akan irin shi wa inna ma kana alladhi utituhu ni kuma abinda ya kasance an bani shi wahyan awha'ahu Allah ilayya wayi ne da Allah ya wahayi shi zuwa gare ni fa arju an akuna aktharuhum tabi'an yawm al-qiyama wa ina fatan in zamanto na bu mutane mabiya ranan al-qiyama kaga da malami sallallahu alaihi wasallam yace wa innama alladhi utituhu wahyan abinda aka bani shi ne mi wahyi wa fi qawlihi haka ma cikin fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace law kana musa aw isa hayyan lam yasahu illa ittiba'i da annabi musa koko cewa annabi isa ya kasance da rai to da ba abinda zai ishe shi ya wadace shi sai dai ya bi ni saboda ni ne karshen annabawa yawa tunda na tardo shi to shi ma nashi ya kare sai dai ya bi ni na uku imanul balayini imanin dubban miliyoyi miliyan dubu biyu ko miliyan dubu uku idan ake ce mami ko miliyan dubu so dubu uku biliyon jami'i ne nami na biliyon miliyar kenan miliyan dubu Allah ya bani miliyan dubu
amin
Allah ya bamu gaba ɗaya
amin
Ina samun ba sai in baku ba. Imanul balayini. Wato imanin miliyaryoyi, biliyoyin mutane. Minal muslimi ne daga cikin musulmi. Bi anna al-Qur'ana kitabullahi. Cewa al-Qur'ani littafin Allah ne. Kowa duk musulmin da yake ya yarda da al-Qur'ani littafin Allah ne. Wa wahyuhu kuma wahayin Allah ne auhahu ila rasulihi da Allah ta'ala ya wahayi shi zuwa ga manzon shi to imanin da suka yi ya tabbatar maka da cewa lalle alqur'ani mai girma Allah ya saukar da shi ga manzon Allah wa taqaduhum aljazimu bidhalika aqida su yankakkiya game da haka ma'a tilawatihim tare da tilawar da suke karatun qur'anin da suke yi wa hifzi aktharihim lahu da kuma har da cewa mafi yawan su ga Qur'ani wa amalihim da kuma aikin su bima fi da abin da ke ciki min shara'i na shari'i wa ahkamin da hukunce hukunci ya nuna haka nan ne kenan ko yawa wallahu ta'ala alam wadannan sune dalilai wadanda suke na annaqaliya wadanda suke nuna alqur'ani mai girma lalle sabkakken littafi ne daga Allah subhanahu wataala Allah ya kara mana imani da kaunar shi da son shi
amin
na'am
nace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nace ma wanda makarantu suke yi na alqur'ani mai girma shi wannan menene hukuncin shi a shari'a
koi sabkawar da ake yi abin nan makarantu ta alqur'ani mai girma mai hukuncin shi a shari'a tabi abu ne mai kyau abu ne kyakkyawa godiya ce ga Allah da bayyana da kuma kwadaitarwa akan sauran yara su ma su yi mi tashi tsaye su haddace alqur'ani mai girma sai dai abinda ake so a yi sabkar ta kwarai a tabbatar da sabka aka yi koda ta zuku ce to a yi ta kwarai yawa yaro tun daga falaki da nasi ya kai har suratul baqara kuma ya yi karatu ba na gauga ba na sauri ba
nabi a hankali
abinda ake so kenan a yi sabka ta gaskiya a tabbatar da yaro ya sabka ba dole sai an yi hadda alqur'ani ba sa'an nan za a yi sabka ba inda aka sabke shi yaro inda aka buda mai cikin qur'ani yana iya karantawa daidai ba tare da matsala ba, wannan abu ne godiya ce ga Allah subhanahu wataala, babu wani abu. Na'am.
Sai tambayar shi ta biyu, yace malam, idan dabban mutum ta mutu, yace an ce sai an yanka ta saboda wai wani bala'i ne da zai hwada mai, sai hwada akwai, shin haka ko daidai ne?
Wai idan dabban mutum ta mutu an ce dole sai an yanka
ta? Eh, an yanka ta kenan, ba dan a ce ba, amma dai a yanka.
Wai a yanka saboda wani bala'i ne da zai sauka ga mutum sai sauka ga dabba. Wai haka nan ne, ba haka nan bane. Dabba in ta mutu shikenan, sai a kai ta a yadda kawai. Ba daidai bane a ce a yanka ta, wai waye ce ma bala'i? Gaibi ne, baka sani ba.
Haka ne.
Bala'i ne ta rayuwa din, haka nan ne kuma tana yiwa, ba baka da tabbas. Ita dai ya tabbata bala'i ya sauka gare ta, shikenan. An gama da ita.
Haka ne. Haka ne.
Sai kuma jarabawa saboda dukiyar ka ce? Yawa, ka yi asaran, ka samu faduwa cikin dukiyar ka wannan bangare. Yana iya yiwa jarabawa ce? Allah subhanahu wataala ya turo maka ta tsaya kanta, yana yiwa kuma ba haka nan bane. Babu tabbas. To ko haka din ne ma? Wa ce ka yanka ta? Kaga wannan dumuwa ne na mutane suke cewa a yanki. To ma haka yanke shi kenan. Yawa, a yanke a yadda. Kaga ana yankawa a yadda, wata rana ka yanka ba a yadda.
Wani sai sai dai ma wani yanka kace wani yadda.
Sai a yanka a gyara ta kawai. Bari ana ganin ta mai kyau ce. Ta yi mai aka iske ta mutu, ko bata kumbura ba. Kaga wata rana aka yanka zai ga. An ce kawai a shiga. Hidi ta kawai a canya nama. Shedan na nan kusa, to ba daidai bane. Allah ya kiyaye.
Sai masu bar addu'a.
Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana bukatunmu na alkhairi. Allah ya shahi mana hawayenmu.
Amin.
Ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci. Allah ka raba mana asiri duniya da lahira. Allah ka ba mu damuna mai albarka. Allah ka ba mu ci maka mai albarka. Allah ka ba kasashen mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kai. Allah ka shirya mana matasan mu, samarin su da ƴan matan.
Amin.
Waɗanda suke kula da karatun nan da muke, Allah ta'ala ka saka musu da alkhairi. Allah subhanahu wa ta'ala ka biya musu dukkanin bukatun su. Allah ta'ala ka kawo mana ƙarshen duk walalen da muke sha. Marasa lafiya Allah ka ba su lafiya. Marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama. Allah ka sa sun huta. Allah ka hada mu da annabin ka ya Allah. Allah ka kara mana san annabin ka ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ka kara mu musulunci girma da daukaka. Allah ka kara mu kafirci tarwatsewa da watsewa da rauni ya Allah. Allah ka ji roƙonmu, ka amsa mana ya Allah. Allah ka sa mu kare da duniya lafiya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.